rikicin Boko Haram ya makula kuma rayuka da dama baya ga wasu dubban da aka tilastawa yin gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya kuma wani fannin ma da ba a cika mai da hankali akai ba shine batun halin da nakasassu suka shiga sakamakon wannan rikici kuma kawa yanzu alkaluma sun nuna cewa akwai nakasassu da dama da suka tagayyara bacin ko waɗanda ma suka rasa rayukansu a wajen taron masu ruwa da tsakinin sabar kungiyar nakasassun Najeriya ta Progressive Disabled Forum wato PDF a takeice shugabannin kungiyar sun ma koka ne game da halin da suke ciki a yanzu. Comrade Ibrahim Alhassan Ganye da ke zama shugaban kungiyar a Najeriya ya ce rikicin Boko Haram ya ma mai da wasu nakasassu kuma abin takaice ma shine kawo yanzu hukumomi da kuma kungiyoyin agaji ba su tuna da su ba a tallafin da ake badawa domin tada koma da al'ummomi da rikicin da Boko Haram ya shafa a kasar.
Gaskiya rikicin Boko Haram ya samu cikin kuncin rayuwa domin alal hakika mun samu yawaitan nakasassu kuma karancin taimako domin ba mu samun tallafi wurin da zamu koya wa 'yan uwanmu sana'o'in da nakasassun suke yi. To kaga wannan babban kalubale ne kuma ga yawan al'umma masu nakasan din ma an karu ba kaman yanda ake da number limited yana nan very limit kaman da ba.
To ko ne irin tallafi nakasassun ke bukata a yanzu? Ga ma da tabakin shugaban kungiyar.
Za mu yi kira ga jihohi uku nan da kuma hukumar North East Development Commission da gwamnati ta yarjewa a lura a sa nakasassu a cikin harkoki domin ba abun da za ka yi da nakasa ka ce ka taimaka wa nakasa ba ka tuntuɓi shi nakasan ya san matsalar shi ya san ya za a samar da maganin wannan matsalar kuma kawai ka zo ka ce kai za ka samar mai maganin matsalar shi alhali ba ka.
Ita corporation Bristol. Na ma cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya nakasa biyu bayan tashin wani bomb da ya rutsa da ita a garin Maiduguri.
To ni da abun da ya faru da ni shine bomb blast na 'yan Boko Haram shine sanadin rashin wannan kafa na guda ɗaya. Taimakon da muke bukata muna bukatar taimako ta kowane bangare na rayuwarmu ta wurin karatu musamman ni wanda kafa na guda ɗaya tafiya yana zama min da wuya. Zuwa makaranta ma yana zama min da wuya. To muna neman taimako ta kowane bangare na rayuwarmu gaba ɗaya.
Kafin ma dai wannan rikici na Boko Haram gwamnatocin jihohi kan ma taimaka wajen kafa cibiyoyin koyon sana'a ga nakasassu shirin da a baya kulle ake biyan kudin sabulu. To wai kome ake ciki yanzu game da wannan shiri? Ga ma da tabakin wasu shugabannin kungiyar nakasassun.
Farko sunana Bitrus Richard ni ne ma'ajin wannan kungiya. Na farko muna bukatan kayayyaki din ma na sana'a kuma muna bidan fili wanda za a zauna a koyar da mutane mu nakasassu.
Duna na Aisha Dauda ce ni ne sakatare na Progressive Disabled Forum. Gaskiya ba ma ganta mako daga wurin su. Muna bukata ko a koya mana irin su yin sabulu ko su beat ko gyaran takalma ko kaya dinki muna bukata duka wayannan kaya.
Kullum dai gwamnatocin jihohi kamar ce suna nasu kokari wajen tada koma da nakasassu. To amma kuma sau tare sukan danganta rashin kuɗi da zama kan daga cikin halin nakasassun ke ciki kamar yadda gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ke cewa
kudin da yake zuwa yanzu kudin ya aika kuma shi din ne babban matsala wallahi
kuma ne kasu da kuma sa'a kudin zaka taimaka wani hali yake cikin kan kuma zaka take su kusan shekaru biyu a yanzu ne ake ciki nan na kasu su
muna jira kudi ne a samu kudi an jarira kuna da hanyar mun zanu sai ku ga fara gama taimaka mana kawo mana kudi so da ba mu ta
gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla kuma fata ma dai shine Allah sa ake tunawa da nakasassun da kuma masu karamin karfi. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.